تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاك سادواء أولا مثلا شيمي تارا البركة مثلا شم عثمان ابن عفان أنا قدنت سنجر الكنو أيو أشرن دفقي زواج الربيع الأول هجرًا مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دمو دير دليهدو دي تلاتين دهدو واندكما يزو دي دي دا تفت زواج البيبي لدي أتنمو بير شاوكي أولا مجلسين البركة واندكي تفسير القرآن الجرمة واند أيو زام تاشي تفسير سورة الهمزة. بسم الله ملأ الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
سورة الهمزة ونشيد سنة تتفش على شيء أتكن المصاحب تقوم لتتفن تفسيري a cikin sahih al-bukhari ya kirawo ta da suratu wailul likulli humaza, wato da farkon aya ta farko da take cikin ta. Wannan sura ita ce sura ta 32 a jerin gwanan surorin al-qur'ani mai girma, ko saukar surorin al-qur'ani mai girma. Ta sauka bayan suratul qiyama, gabanin suratul mursalat. Makkiya ce bilittifaq, malamai sun yi ijma'i akan cewa sura ce makkiya, sannan ayoyinta bilittifaq tara ne. Wannan sura kamar yadda kuke gani tana ba mu labarin waɗanda suke ko wanda yake shi ne ya yi asara ta ƙarshe, asara da babu kamarta. Bayan Allah ta'ala a cikin suratul asri ya gaya mana cewa dukkan wani mutum yana cikin asara sai wanda ya tattare suhufi guda hudu ko guda uku, wanda Allah ta'ala ya ambata illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ubangiji ya ce masu waɗannan suhufi su ne kadai za su fita daga cikin asara, wanda kuma ya rasa waɗannan suhufi to wannan shine hakikanin tababbe asararri, wanda ya asara duniya ta da lahirarsa. So dan Ubangiji ta'ala ya baka misali a aikace na wanda yayi asara duniya ta da lahirar sa, Ubangiji ta'ala sai biyo da wannan sura ta zama ita ce take bin suratul asri domin ta yi bayanin hakikanin wanda ya asara din ga yadda yake. Saboda haka wannan sura tana da alaka da suratul asri, tana da alaka da suratul takasur wacce ta gabata suratul asr, wacce Ubangiji ta'ala ya yi mana maganar shagaltar wasu da tara dukiya. su manta da cewa wannan duniya gada ce, kadar kuni sun zo ne kawai za su haye zuwa ga rayuwa ta har abada, amma sun shagala da batun tara duniya da alfahari da wannan, ko tara ƴaƴa, ko kuma neman mulki, sun manta da lahirarsu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. To a wannan sura Ubangiji Ta'ala sai yake bayanin irin misalin waɗanda wato suka shagalta da tara duniya din har ma suka manta da lahirarsu, bal ma suka yi barin lahirar tasu, sai yadda Allah Ta'ala ya yi musu tanadin wata munar azaba wacce ke jiransu. Saboda haka surorin guda uku duk suna da alaka da juna, kamar yadda zamu ga surar da za ta biyo bayan wannan suratul Fil, ita ma tana bamu labarin wasu gungun jama'a. Idan nan ana bamu labarin mutum ɗaya ne da ya asara rayuwarsa ta duniya da kuma yadda rayuwarsa ta lahira za ta zama alalace, to akwai gungun jama'a ma da za su iya samun kansu a haka, ba mutum ɗaya ba, wanda cikin suratul Fil kuma za ta zo don ta bamu wannan misalin. Amma misali ne na aikaci, wato wani abu ne wanda mutane suke ganinsu da idanunsu. Bayan Ubangiji ya faɗi cewa ga asara ta bebe ɗan adam ta ko'ina, to akwai waɗanda suna faɗawa cikin asara nan, ba sa hawa jirgin da zai fitar da su, ba sa hawa wannan jirgin na illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ubangiji Ta'ala ya ce wailul li kulli humazatin lumaza, tsananin azaba ya tabbata, li kulli humazatin, ga dukkan wani mai kifce mai yafice, lumaza mai yawan kushe, allazi jama'a malan wa addada, wanda ya tattara dukiya kuma ya yi lissafa ta, yahsabu anna malahu akhlada, yana tsammanin dukiyarsa za ta dawwamar da shi, kalla ba haka abin yake ba, la yunbazanna fil hutama, lalle tabbaci hakika za a jefa shi a cikin wuta mai ragargaza. Wa ma adraka mal hutama, me ya sanar da kai abinda ake cewa mai ragargaza? Narullahil muqada, wutar Allah ce wacce ake rurata, allati tattaliu ala al-af'ida, wacce take kaifar maki akan zukata, innaha alaihim muqsada, lalle ita wannan wutar abar kullewa ce akan su, fi amadin mumaddada, a cikin wasu ginshikai miƙaƙƙu. Za mu ga wannan sura duk da cewa sura ce gajeriya a yawan adadin ayoyinta da kalmomin cikinta, amma tana ɗauke da tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa. Duk kalmomin cikinta kalmomi ne masu ƙarfin gaske, masu nauyin gaske, wanda suke cike da bada tsoro. Sama buɗe da kalmar wailun, kalma ce da take nuna tsananin azaba, take nuna taɓewa, take nuna mutum ya shiga uku ya banu. Wailun, wasu su ce wajin ne fi jahannama, wani kwazazzabo ne, wani rami ne a cikin jahannama, ita kanta jahannaman tana neman Allah ya mata tsari da shi. Wailun su ce kalma ce da take nuna tsananin azaba da tsananin lalacewa da taɓarɓarewa. Ubangiji ya buɗe surar da ita wailun li kulli humazatin lumaza, Allah ce tsananin azaba bana ya tabbata ga dukkan wani humaza mai yawan kifce ya fice, lumaza kuma mai yawan kushi. Kalmar humaza da lumaza kalmomi ne waɗanda ake kira a Larabci siga ta mubalaga, siga ta mubalaga wacce take nuna abu ne mai yawa, sifa ce da ta kai matuƙa. Humaza da lumaza ɗin nan malamai sun yi ta magana a kan tafsirinsu, sai humaza shi ne wanda yake wato aibata mutum da aikinsa, wato ta hanyar ya nuna aibin wani ko ya kushe ma wani amma a aikace, ta hanyar ya gwada irin tafiyarsa misali, ko ya rika ishara da ido, yana kifta ido, ko kuma ya rika yafice da hannu, ko ya rika zunde da baki, wato wani abu da zai yi a aikace, shine ma'anar humaza. Lumaza suka ce shi kuma wanda yake aibata mutum amma da harshensa, wato da bakinsa, ya ce wane mai kaza ne, ya yi ta kushe mutum. Wasu suka ce a humaza shine wanda yake aibanta mutum idan baya nan, wato a bayan gidansa. Lumaza kuma shine wanda yake aibanta mutum a gaban gidan, a gabansa, wato yana ganin sa ido da ido, zai gaggaya masa bakaƙen maganganu ya kukkushe mata, ya aibanta shi. Dukkan ma'anonin da malamai suka bama waɗannan kalmomi ma'anoni ne waɗanda suke kama da juna, waɗanda suke ɗauke da ma'ana iri ɗaya, duk da cewa ma'anar tasu za ta iya bambanta wajen aikatawa, amma kuma duk suna komawa ne zuwa ga aibatawa. Ko dai a aibata mutum a gaban idansa, ko a aibata mutum a bayan idansa, ko a aibanta mutum ta hanyar a aikace, mutum ya tashi ya kwatanta tafiyar mutum, ko ya yi motsi da wata gaba ta jikinsa, ya motsa kansa, ko ya motsa idansa, ko ya zumfure bakinsa don ya aibanta wani, ko kuma a yi da magana ta hanyar ya fito ya faɗi wasu maganganu na kushewa, wane mai kaza ne, wane mai kaza ne, wane yana da kaza. Wannan duk yana shiga ƙarƙashin waɗannan ma'anoni da malamai suka ambata. Amma abinda malamai suke cewa har kullum, idan aka haɗa kalmomin biyu a Al-Qur'ani, to kowace tana tafiya zuwa ga wata ma'ana ne, ba za su haɗu duka su ba da ma'ana ɗaya ba. Al-Qur'ani ba maimai, in har an haɗa su to kowace tana da ma'anarta mai zaman kanta. Saboda haka humaza zai tafi ne zuwa ga ma'anar aibantawa a aikace ta hanyar zumfura baki, ko kifta ido, ko kuma kaɗa kai, ko tashi a kwatanta yadda mutum yake tafiya, ko yadda yake motsa jikinsa. Duk wannan zai shiga ƙarƙashin kalmar humaza. Lumaza kuma irin wato aibanta mutum bayan gidansa, ta hanyar a rika faɗar wasu abubuwa na kushe gare shi, a rika kushe masa, ana cewa mai kaza ne. Ubangiji ta'ala ya faɗi irin wannan a cikin Al-Qur'ani, a cikin suratul Qalam, inda Allah ta'ala yake cewa hammazin masha'in binamim wa la tuti kulla hallabin mahin, hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utillin ba'da dhalika zanim an kana za malin wa bani idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin kalla sanatimuhu 'ala al-qurtub. Ubangiji ta'ala yake sifanta wani mai miyagun ayyuka, mai miyagun sifofi, yake cewa la tuti kulla hallafin mahin, kada kai biyayya ga dukkan wani mai yawan rantsuwa wulakantacci, hammazin mai yawan zunde da kyafici, masha'in binami mai yawan yawo da gulma da annamimanci, manna'in lil khairi mai hana alkhairi, manna'in lil khairi mu'tadin asim dan mai yawan ta'addanci, sannan kuma yawan laifi, utillin sannan mai busasshiyar zuciya, ba'da zalika zanin bayan haka kuma mutumin banza ne, an kana ga malin wa bani yana yin abinda yake yi ne na rashin kunya dan kawai yana jin shi mai dukiya ne da ƴaƴa. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin, idan aka karanta masa ayoyin mu sai ce ai wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko, mun sha jin irin waɗannan. Allah ce kalla sanatimuhu ala al-khurtum, nan ba da dadewa ba za mu masa alama akan dogon hancin sa. Wato kaga Ubangiji Allah sai ya hada hammazin da kuma sha'in binabi, hammazin mai yawan zunde, mai yawan kyafici, yana nuna muminai, yana aibata su, yana kushe musu. In ya ga wancan ya ce dubi wancan mai dagaggen wandan, ka gan shi kamar ya abin nan, kamar yanzu ya shigo gari, saki ka haye ruwan, ko a ce da shi ka ga wancan mai gemu dan akuya, da dai kalmomi na baci da zaka ji wasu suna fada ga waɗanda suka yi imani, waɗanda suke dabbaka sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke kokarin saja sun kiyaye dokar Allah. In mace ce ta sa hijabi a rike mata izgili, ana cewa ka ganta kamar an kifa kwando, ka ganta kamar a cikin kamar bukka tana yawo da wajen, kamar wata bukka ce mai tafiya, ka ganta cikin wasu bakaken kaya, ka ganta cikin kaza kaza kaza, ana fadar kalmomi na baci akan abinda Allah ne ya ce ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shar'anta wannan, amma kuma sai a rika kushewa mutum ana aibanta shi da wannan. Ubangiji ta'ala ya faɗi wato irin wannan ɗabi'a tare da wasu kafirai, innal ladzina ajrabu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Allah ce lalle waɗanda suka zama masu manyan laifuffuka, kanu minal ladzina amanu yadhhakun, sun zama suna yi wa mu'minai dariya. Wa idza marru bihim yataghamazun, in suka wuce ta gaban mu'minai sai su rika zindan su ga cikin kungan su, suna nuna sun fi kowa addini, sun fi kowa ibada, sun fi kowa sanin Allah. Yataghamazun, ubangiji ta'ala yana cewa alladhina yalbizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Ubangiji ce alladhina yalbizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati, waɗanda suke kushe wa mu'minai masu bada abinda Allah ta'ala ya hore musu na taimako, su ɗauko su kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai ga abinda Allah ta'ala ya hore musu gashi nan su ma sun kawo a taimaki addini ko a taimakawa masu bukata, sai wasu su rika kukkushewa, kai yanzu wannan dan abin zaka kawo, kai yanzu ka rasa abinda zaka kawo sai kaza. Wallazina la yajiduna illa juhdahum, wanda su kuma mu'minan nan da suka kawo taimakon ba su da abinda zasu kawo fiye da wannan, iya abinda Allah ta'ala ya hore musu kuma iya bakin kokarin suka kawo. Fayaskharuna minhum, sai su rika yi musu izgili. Allah ce sakhira Allahu minhum, za su ga izgili, ubangiji zai yi izgili da su, za su ga izgili sakamakon izgilin su, suna da azaba mai raɗaɗi. Wannan ɗabi'a ce da waɗanda suka karkace hanyar Allah a koda yaushe suke cikin ta. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqa fa in wata minha radu wa in lam yuta minha idza hum yaskhatun. Allah ce daga cikin su wato munafikai akwai waɗanda suke aibanta ka, suna kushe maka cikin sha'anin sadaka, idan aka kawo, idan ba su da wani kaso a ciki ko ku abinda aka ba su sun raina, to sai su koma gefe ɗaya su ta gunaguni, suna faɗar baƙaƙen kalma ko ga maganganu akan ka. Yalmizuka fi sadaka fa in wata minha radu, in an ba su sun koshi, sun ga cewa an yi rabon yadda su suke so, shikenan sai ka ji kuma sun shiga yabo, sai 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 ka mu tafiyar nan ta yi mana, ka ga ai abin nan da aka kawo, ai mu aka fara kira aka bawa. Wa illam yu'ta minha, in kuma ba a ba su ba, idza hum yaskhatun, sai dan suna cike da fushi, zaka ji inda suka zauna sai sun kushewa mu'minai. Ubangiji ta'ala ya faɗe su da wannan sifa ta al-lamzu, wato kushewa da aibantawa, shi yasa Allah ta'ala ya hana mu'minai su zama sun ɗauki irin wannan sifa a junansu. Ubangiji ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqa bi'sa al-ithmu al-fusuq ba'da al-iman. Wala talmizu anfusakum, kada ku rika yi wa junanku wato zance, kada ku rika aibanta junanku. Ila ya'ibu ba'dukum ba'da, kada sashin ku rika aibanta sashi, kada ku rika jifan junanku da wasu miyagun sunan naki, wasu miyagun laqabba. Ubangiji ya hana wannan, haka ubangiji yace wailul likulli humazatin lumaza, sananin azaba ya tabbata ga wanda yake mai yawan kifce da yafice, lumaza mai yawan fushi. Wato wannan sifa ta humaza kamar yadda muka ce shiga ta mubalaga, lumaza humaza ala wazni fu'ala shiga ta mubalaga, tana nufin ya kai matuƙa wajen sifantuwa da wannan sifa, har ba ta zama masa ɗabi'a, ta zama masa jiki, da haka da wuya ne ya zauna ko wani abu ya gisto ba tare da an ji shi yana irin wannan ba, da wuya ne ka ji bai yi irin wannan abun ba, shi yasa har abin ya zama masa jiki, shi yasa Ubangiji ta'ala ya kirawo shi da wannan siga humaza lumaza. Ita sigar ita kadai koda ba ƙara ta ba, idan da aka ce fu'al ce fulanun fu'al kamar a ce fulanun humal yana nuna mubalagar yana nuna isa matuƙa sai kuma an ƙara wata ta wanda ita ma ta din nan ta mubalaga ce kamar ta'u allama muka ce allama fahama allamatu fahamatu wanda kalmar allam ita karan kanta siga ce ta mubalaga sannan an ƙara wata ta a ƙarshe a ƙarshe ta din nan ita ma tana nuna mubalagar ne tana nuna cewa sifar ta kai matuƙa to kaga humaza lumaza wato ya kai matuƙa har abin ba ya zama masa jiki ya zama masa ɗabi'a ya zama masa al'ada ubangiji ta'ala ce allazi jama'a malan wa addada mun yi ci gaba da sifanta shi wannan humaza lumaza din shi allazi jama'a malan wa addada wanda ya tattara dukiya sannan ya ƙididdige ta jama'a malan a wata kira'ar jama'a malan بالتشديد جمع او جمع جمع مالا يتتتر دوكيا يتتارك تار دوكيا اكرا كان سبا زي بني دمو تنيا تار دوكيا بيتابا وعلاما وبنجي تعالى يا ابو دوكيا او سبورا لنا القرآن يا كراو تما يا كراو تما الخير انت رت خيرا الوصية للوالدين والأقربين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انت رت خيرا الوصية أنا الخير أنا نفهم به أنا نفهم دوكيا وإنه لحب الخير لشديد لنشيئا أدم وجنسا الخير أنا نفهم دوكيا أنا نفهم دوكيا بحب الخير وجنس الخير لشديد بقرن سن الخير شكاك إتا دوكيا أكرم كنتا باوين في بني دا مسلم يتارا باوانن مسلم يكي خوشي وبا باوانن القرآن يكي خوشي وبا زامو قاعة شكين مسلم الإمام أحمد دلتا من الأدب المفرد من إمام البخاري فهيم ابن حبان da wasu daga cikin littafan hadisi sun rawaito mana hadisin Amr ibn al-As lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace zan tura ka ka jagoranci wata runduna ta mayaka wala Allah ubangiji ta'ala ya baka da nasara ka samu ganima sai Amr ibn al-As yace to ya Rasulullah ni ba dan wannan musulunta ba ni na musulunta ne dan Allah ba wai na musulunta ne dan in samu wadata ko in samu kuɗi ba ba dan wannan musulunta ba to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya Amr ni'mal malu salih lil mar'i salih yace ya Amr ma dalla da dukiya ta halal ga mutumin da yake mutum na kwarai ni'mal malu salih lil rajul salih a wata riwaya ma dalla da dukiya ta kwarai ga mutum na kwarai ashe ba dukiyar aka hana nema ba abinda ake bukata ya zamana an neme ta ta hanyar da shari'a ta ce ta hanyar da shari'a ta yadda sannan kuma a ciyar da ita inda ya dace in aka yi haka to ba a saba wa Allah ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa zahaba alu dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada kaga ashe ma har za su zama suna da wani kaso na lada mai tsoka da waɗanda Allah ta'ala bai ba su wannan wadatar ba za su iya cin musu a kansa ba ashe kaga ita karan kanta wadatar ba laifi ba ce shi yasa a cikin annabawa akwai waɗanda Allah ta'ala ya ba su wadata akwai ba wanda ya ba su mulkin duniya irin sa annabi Dawud dan sa annabi Sulaiman Allah ya ba su farautar duniyar ma gaba ta mutane da aljanu duka kaga wanda Allah ya bashi sarautar duniya ta mutum da aljan kaga ba za ka yi masa magana kuɗi ba ba magana ta masa zancen kuɗi babu wannan cikin su kuma akwai wanda Allah ta'ala ya wadata da dukiya kamar irin annabi Ibrahim alaihi salam mutum ne mai kuɗi mai wadata shi yasa ma idan yayi bako dan maraƙi guda ake bankare masa a kawo kai za ka iya duk bakon da ya shigo gidanka ka kawo masa ma yar dan zakara bare dan maraki to wannan ya nuna ɗabi'ar annabi Ibrahim ce idan yayi baki ya kai musu ejilin hani ga sashen dan maraki to kaga wannan ya nuna yana da wadata in ba wadatar haka ba za ta yiwu ba to a cikin annaba akwai wannan haka na a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban annabi shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin talauci ya yawa ya rayu ba wajadaka a'ilan fa aghna wani sai ya same ka ba ka da komai ya wadatar da kai ubangiji ya bashi wadata ta zahiri da wadata ta batini duk da zaka ji ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zauna a wasu lokuta ayi wata biyu gidansa ma ba dore tukunya ba ba wai dan baya samu bane a in ya samu bayarwa yake saboda haka yana da kyauta ta mafi kyautan masu kudi kyauta ta mafi kyautan masu kudi sannan kuma yana da zuhudu zuhudin da yafi na masu zuhudu saboda haka duk ubangiji ta'ala ya hada masa biyu babu wani wanda zai masa fice a wani bangare ko a wata sifa to haka ne cikin sahabbansa akwai wanda suna da wadata irin sayyidina Abubakar irin su Abdurrahman ibn Auf irin su Uthman ibn Affan irin su Sa'd ibn Abi Waqqas irin su Zubair ibn al-Awwam wanda suna cikin manyan masu kudi saboda haka ba wai shi kudin ne a kan kansa ake sukan tara shi ba a'a abinda ba a so shine mutum ya tara kudin ba ta hanyar da ta dace ba ko kuma in ya ma tara shi ta hanyar da ta dace ya kashe shi ba yadda ya dace ba ya zamana kudin ya mantar da shi Allah ya mantar da shi dalilin da ya sa Allah ta'ala ya yi shi a doron ƙasa ya manta cewa nan fa ba fa magana tara kudi aka zo duniya ba an zo ne a tara ibada a tara lada a yi guzurin lahira ya manta da wannan ko ya shiga yi wa mutane wulaƙanci yana musu izgili saboda ya tara kudi ya ga cewa fa ba wanda ba zai iya takawa ba ya rika jin cewa su a garin nan su ne kuma duk abin da suka sa a gaba sai sun cin masa ba kuma tudun da za su dosa ba su haura shi ba ba wanda kuma sai tsaya gaban su ya rika cika baki yana alfahari da wannan to wannan shine abin da shari'a ba ta yi da shi ba ubangiji ta'ala ya ba mu labarin waɗanda Allah ta'ala ya ba su wadata amma kuma wadatan nan maimakon su gode wa Allah akan ta sai ta fuzge su ta sa su jiji da kai da nuna isa Allah ta'ala ce wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayni min a'nabin wa hafafnahuma bi naqlin wa ja'alna bainahuma zar'a kilta aljannatayni atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'an wa fajjarna khilalahuma nahra wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ala aktharu minka malan wa a'azzu nafara to nan bala'in yake Allah ya bashi dukiya ya bashi gonaki ya albarkaci gonakin da inabi da shuke-shuke da yaga cewa yana da wannan sai yake gaya wa abokinsa ana a'azzu minka ma ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara na fi ka yawan kuɗi kuma na fi ka jama'a wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wa la in rujidtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalab to wannan shine bala'in da ba'a so dukiya ta ja mutun zuwa gare shi ya shiga gonarsa yana mai zaluntar kansa yana mai cutar kansa ya rika ma cewa ba na tsammanin wannan dukiyar akwai ran za ta kare mumun tara abinda in har za mu kai tashin kiyama ba za su kare ba zai kare ba ma azunnu an tabi da hadi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima ba na za ta ma alkiyama ma za ta tashi kuma ko da za mu koma can ma in ma da alkiyama ma in an koma can ma mu ne dai la ajidanna khayran minha munqalaba sai ma mun fi nan gaka to wannan bala'in shine ba a san dukiya ta kai musu irin yadda ta kai qaruna inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي فقال الله تعالى يا باشي دوكيا دوكيا ما أتوى متار يوى عند مكلن سما سنة قرر أتي مجيها كريمي mutanansa suka hadu suka yi masa nasiha kada ya rika jin alfahari yana fariya da wannan dukiyar ya ji cewa Allah ne ya kyautata masa dai shi ma ya kyautata masa wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kada ya rika barna da wannan dukiyar a doran kasa Allah fa baya san masu barna da ya hudu baki sai cewa inna ma utitu ala ilmin indi da man can na san sai na tara wannan dukiyar saboda yadda yake ganin fadi tashin sa da kujuba kujubarsa da kutsa-kutsansa da tuwa-tuwarsa yana ganin ba yadda za a yi irinsa da irin wannan dabarun bai tara kuɗi ba sauraka dabarar ta ce ta bashi za ka a daina kawo masa magana da ya kyautata shi ma Allah ya kyautata masa a tashi a bashi guri to kaga ƙarshen shi ma bai kyau ba fa kasafna bihi wa bidarihi al-aqd Allah ya kisfar da shi da gidan nasa gaba ɗaya Allah ya tsaga ƙasa suka nitse a ciki amma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin to wannan shine ba a so dukiya ta kai mutum amma ba wai tara ta ba dan tara ta wannan ba wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la hasada illa fisnatayn la hasada illa fisnatayn rajulun ataahu Allahu malan ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه وهو ينفقه في الحق أو يهلكه في الحق النبي باب حسد وتفرق قول كيما إن أما الله أباك نوكي أبوك ذائل النوهن باع سكر ونقول سيئة أبو بيو وثمان الله يباشي القرآن yana karanta shi yana aiki da shi safa da yamma dare da rana wannan kai ba kai burin ina ba kai ma Allah ya baka irin wannan ilimin kai aiki da shi safa da yamma dare da rana ko mutumin da Allah ya bashi dukiya fa sallatahu ala halakatihi ya dora shi akan dukiyarsa yafi karfin dukiyarsa wato ya zama shi yake jan ragamar dukiyar ba ita ke jan ragamar sa ba ya zama da dukiyar hidima ita ce take hidimta masa ba shi yake hidimta dukiyar ba ba shine bawan dukiyar ba ba shine abdul dinari abdul dirham ba a'a shi ya samu dukiya dan dukiyar ta hidimta masa ta zama baiwa gare shi ba shi ya zama bawa gare ta ba shine fa sallatahu Allahu ala halakatihi wa huwa yunfiqu fil haqq yana ciyar da dukiyarsa inda ta dace to wannan ba laifi kai ma kai burin ina ma Allah ta'ala ya baka irin wannan dukiyar kai ma ya dora ta akan dukiyar ya zama dukiyar a tafin hannunka take ba a kukan zuciyarka ba bata shiga zuciyarka bata wuce tafin hannunka ba zama da kai kake juya zuciyar ba zuciyar ce ta juya ka ba saboda haka da Allah ta'ala ya ce allazi jama'a malan shi wa'addada kalmar wa'addada dinnan dan ta ga maka irin yadda yake wajen tara dukiyar na farko dai jama'a malan a wata qira'ar za ta fassara maka irin tara dukiyar da ake jama'a malan da ake wato mai tattara dukiya ne wato kace jama'a yana nufin cewa yana kaiwa matuƙa wajen neman dukiyar wato irin mutanen nan ne da idan su a rufe ki kawai yaya za a samu maganar halal haram ba shi ne a gabansa ba yaya za a samu in dai har za a samu shi kenan magana ta ƙare alhalal ma hadda fi yadi wal haram ma qurib min halal duk abin da ya faɗo hannunsa shine halal kawai mizanin halal a gurinsa meye ya faɗo hannunsa mizanin haram a gurinsa shine wanda bai samu ba abin da ya bayyane ba bai samu to wannan shine haramu amma abin da duk zai samu to halal ne to kaga sannan ya zama na gaba ɗaya tara dukiyar ta cinye lokacinsa neman dukiyar ya cinye lokacinsa gaba ɗaya bai da wani lokaci da zai keɓanta tsakaninsa da Ubangijinsa bai da lokaci ga iyalansa bai da lokaci ga 'ya'yansa bai da lokaci ga al'umma duk sanda ka taba shi maganar harkar kudin sa ce a gaban sa. Da haka sallah ba in mai sallah, in mai sallah ne to kawai ba yadda zai yi ne. A gurguje kuma yana yi rabin sallan ma duk a cikin harkar lissafin kudin sa ke. Yana yi yana lissafin wasu abubuwa da suka shigo ko suka fita. Sannan wa'addada, kalmar wa'addada ta na kullun idan sa akan kudin sa yake. Kullun cikin lissafin kudin sa yake. Saboda haka da safe ya lissafa, da rana ya lissafa, in zai kwanta ya lissafi. Saboda haka kullun cikin lissafi yake. Yana tsoron wani abu ya ragu daga cikin dukiyarsa. Yana ga kamar idan wani abu na dukiyarsa ya ragu, to kamar wani abu ne daga rayuwarsa ko kwanakinsa na duniya suka ragu. Saboda haka wannan dukiyar ta sanya masa dogon guri a rayuwa. Shi yasa Allah ce yahsabu anna malahu akhlada, yana tsammani dukiyarsa za ta dawwamar da shi. Wato saboda bala'in gafala da rafkanwa ya sa dogon guri a zuciyarsa, har yana ganin ma tunda ya tara wannan dukiyar to kamar ma ba zai mutu ba. Ko kuma a saboda yadda yake ta'amuli, wanda yake ta'amuli wajen tara dukiyar da wajen kashe ta, kai ka ce baya tunanin akwai wata rayuwa nan gaba, akwai mutuwa, akwai tashi, akwai hisabi, akwai inda Allah ta'ala zai tsare shi ya yi masa tambaya kan ko da taro da kwabo, ta ina ya same su kuma ta yaya ya kashe su, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ina ya samo su ta wani hanya, sannan ta yaya ya kashe. Saboda yadda yake rawar jiki a sha'anin kuɗi, kai ka ce ma babu tunanin akwai mutuwa da zai yi ya bar dukiyar a nan, sannan akwai hisabi idan ya je lahira a game da dukiyar. Kai ka ce ya zo duniya ya zo kenan, babu maganar mutuwa. Ya sabu anna malahu akhlada, to kaga wannan ita ce sura da take nuna maka abagen, wato yadda ya gafala, wato yana baka hoton yadda dukiyar ta riga ta kama zuciyarsa, har ma yake mantawa da komai, yake ganin kamar dukiyar ba ta bashi security daga mutuwa. Yana ga in dai da dukiya to babu maganar mutuwa, irin mu'amalar da yake, kamar yadda Al-Hasan Al-Basri yake cewa ma ra'aytu yaqinan la shakka fihi ashbahu bi shakk, wa ma ra'aytu yaqinan la shakka fihi ashbahu bi shakk la yaqina fihi kal maut. Yake cewa ban taba ganin wani abin da yake yaqini ne, wani abin da yake tabbas ne, babu shakka a cikin sa, amma yayi kama da wata shakkar da babu yaqini a cikin ta kamar mutuwa ba. Wato yadda mutane suka dauki mutuwa, gashi dai mutuwa yaqini ne, la shakka fihi, ba wani wanda za a rika gima da shi akan ana mutuwa ko ba a mutuwa, babu shi, kowa ya yarda akwai mutuwa. Amma kuma yadda wasu suke ta'amuli, sai kaga kamar ma shakka ce mutuwar ba yaqini ba, irin yadda suka dauki duniya. Wasu malamai suka ce ahsabu anna malahu akhlada, wato irin yadda yake gina duniyar kai ka ce ba zai mutu ba. Wato zaka ga har kullum dukiyarsa baya tunanin abinda zai gina lahirarsa da shi da ita, sai dai abinda zai gina duniyarsa. A kan sha'anin dukiyarsa, inda abinda ya shafi duniya ne, to ko nawa ne zai kashe? Zai kashe ko nawa ne ya yi gini na garari, na a zo a gani na fariya? Zai kashe ko nawa ne ya shiga mota ta garari? Zai kashe ko nawa ne ya yi ɗinki na garari? Kullum a cikin sabon ƙyale-ƙyale yake, kullum a cikin gine-gine yake. Kai in kana ga yadda yake, kai ka ɗauka ba zai mutu ba. Malamai suka ce wannan shine yahsabu anna malahu akhlada, irin yadda yake shirya wa duniyar. Ka gan shi ya haura 60-70, amma zuciyarsa kamar ta ɗan shekara 20. In ka ji ana rigima da shi akan dukiyar da ba ta kai ta kawo ba,
ya tara madukin kudi amma dan kankanin kudi sai ganshi yana cin mutuncin makocinsa ko wani abokin kasuwancinsa ko wani dan uwansa saboda abinda bai tara kariya ba abinda yana da shi gashi nan bila adadi shi ma bai san nawa ya tara ba to kaga wannan yahsabu anna malahu aqlada gani yake wannan dukiyar za ta dawo mar da shi wasu suka ce ma'anar yahsabu anna malahu aqlada za ta iya daukan ma'anar irin yadda yake bin dukiyar tashi keke da keke yana lissafawa kullun cikin lissafi yake baya so yaga ta yi gibi domin yana ganin kai duk sanda wani abu ya ragu a cikin ta kamar rayuwarsa ce ta ragu zaka duk sanda wani abu ya karu a cikin ta kamar rayuwarsa ce ta karu saboda haka yana ga kamar dukiyar ita ce za ta tsare masa rayuwarsa ba zai mutu ba wasu suka ce wannan yahsabu anna malahu akhlada ta'arid ne bil amali salih ana maka hannunka mai sanda game da aiki na kwarai cewa dukiya ita kadai ba za ta dawwaman ma da mutum ambatansa a doran kasa ba dan mutum ya tara dukiya ko nawa ya tara ko me ya tara na duniya ba zai dawwaman da ambatansa a doran kasa ba in bai yi aiki na kwarai ba ko kuma ma ko da zai bar masa ambato a bar masa mummunan ambato ta yadda duk sanda aka ambace shi Allah wadare da shi za a yi shi kaga lokacin wani din nan tsohon mai kudin nan kaga shi yayi kaza shi yayi kaza shi ya kwace musu wani filin su sai ya cinye musu wani kaza din su shi ya cutuwa ne shi yasa aka daura wani ya zama da duk sanda za a ambace shi to ba da alheri za a ambace shi ba ashe kenan abinda mutum zai yi ya dawo marwa da kansa kyakkyawan ambato shi ne ya aiki na kwarai amma ko me zai yi in dai ba aiki na kwarai yayi ba to ba zai dawo marwa da kansa kyakkyawan ambato ba mu duba mu ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da manyan malamai ai ba wai ba masu kuɗi a cikin su ba ko a zamanin su akwai masu kuɗi da yawa kamar yadda muka faɗi cikin annabawa cikin sahabbai cikin salihai akwai masu kuɗi amma kai baka san su da bantun kuɗin su ba da mai ka san su da aikin su na kwarai ba wanda ka san shi dan ya tara kuɗi a ce saboda ya tara kuɗi a zamanin sa yasa har yanzu ake tuna shi ko sahabin ne zaka tuna shi ne saboda kasancewarsa ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hidimtawa addini ya hidimta addini da kansa da iliminsa da dukiyarsa cikin ayyukansa na alheri a ce to yayi kaza yayi kaza yayi kaza ko da kudaden za a faɗa da ya kashe za a faɗe su waɗanda ya kashe cikin aikin alheri ba za a gaya maka kudin da ya kashe wajen gina gida ba ko wajen sutararsa wannan duk ba wannan za ka gaya maka sai dai a ce maka sayyidina Usman ya sayi kaza ya ce ga fi sabilillah ya gina kaza ya ce fi sabilillah yayi kaza fi sabilillah wannan ake gaya maka a zamanin tabi'ai ba manyan manyan bozuwa akwai manyan manyan masu kuɗi amma ba lallai ka san su ba ba mu ma san su ba a zamanin asba'u tabi'in a zamanin su maliku yanzu a unguwar da maliku ya zauna a madina ba masu kuɗi ko da talaka ya masu kuɗi amma ba ake faɗa maliku din dai ake faɗa shi dai ake faɗa duk da cewa maliku din nan a rayuwarsa ma taimaka masa da abinda zai ci ake Abdullahi ibn Mubarak yake yin kasuwanci yake yana kasuwanci ne don mutum uku ya taimaki mutum uku ya taimaki Malik a Madina Fudail ibn Iyad a Makka Lays ibn Sa'd a Makka ya ce waɗannan malaman dan su nake kasuwanci to haka in yayi kasuwanci abinda ya samu riba sai ya sayi kayan abinci a aika musu na shekara guda su kuma zauna su karantar saboda kaga a zamanin su duk akwai masu wadata amma ba a san su ba amma su an san waɗannan din a zamanin Imam Shafi a zamanin Ahmad ibn Hanbal zamanin su Bukhari Muslim Tirmidhi duk akwai masu wadata a lokacin su yanzu Imam Bukhari babban dan kasuwa ne babba amma ka san shi da ka san shi a da hadisi ka san shi da zara aka faɗi Bukhari kawai ba tunanin ka wani hadisi dai to amma ka ba ko yana yana da kasuwanci ba saboda haka aiki na kwarai shi zai dawo mawa da mutum ambata shi idan dukiya Allah ta'ala ya bashi to ta zama ni'mal malu salih din rajul salih ta zama madalla da dukiya ta kwarai a hannun mutum na kwarai to wannan dukiyar sai ta zama masa aiki na kwarai sai kuma ta dawo masa da sunansa duk sanda za a tuna shi za a ambace shi da kyakkyawan ambato shi allazi jama'a malan mu'addada yahsabu anna malahu akhlada Allah ce kalla ba haka abin yake ba haka yake ba ko kusa la yumbazanna fil hutama lalle tabbaci hakika sai an jefa shi cikin mai ragargaza la din lamun din nan lamun ce wacce ke zuwa bidiyo wa kasab al kasab huna mahzu wallahi la yumbazanna fil hutama wallahi tabbaci hakika ga lamun sauki da suke zuwa jawabin da kasab ga rantsuwa ga kuma nuna sauki can a ƙarshe dan a nuna maka magana tabbas haka take ba za ta shi ba la yumbazanna fil hutama tabbas sai an jefa shi a cikin wuta mai ragargaza mai karya gadan baya mai karya kasusuwa ka duba yadda yake zaton dukiya za ta samun masa da daraja har yana wulakanta mutane har yana zaton cewa yadda ya zama wani a nan duniya a can ma wani ne kamar lokacin da kamar Bukhari ya rawaito hadisin Qabbalul Arad Qabbalul Arad makeri ne yana kera ta kubba da abinan salka da sauran abubuwa da ake amfani da su a yaki As ibn Wa'il Al'as ibn Wa'il ya zo gurinsa ya tarantar kayayyakinsa yana ta karɓar kayansa bashi ya taru ya kifiyarsa Al'as ibn Wa'il yana da cikin manya-manyan jibajiman Quraishawa su ne kusan dattawan Quraishawa sai abin da suka faɗa mahaifin Amr ibn al-As saboda ka ya tara dukiya ya tara bakin Qabbalul Arad wata rana ya zo zai karɓi wasu kayan Qabbalul Arad ya ce ba shi da yayyawa a karka kuma kun san Qabbalul Arad ya musulunci ba shi da gata a Makka saboda yana kirasa yana sayarwa wannan mutum ya zo ce ina ya taru a kanka ba shi da taru a karka baka biya ba sai ce ba zan biya ka ba sai ka kafirce wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma yace ba zan kafirce masa ba har zuwa lokacin da za a tashe ka ranar gobe kiyama sai ce au ashe ba ku kun yadda akwai ranar da za a tashe mu to in an tashe mu a can ba an ce a can ma za ku samu wani abu to ma za mu samu kuma sai mun fi ku samu da haka in mun je can na biya ka in an tashe mu a can can ma na san zan yi kuɗi in an je can zan biya ka a can shi da Allah ta'ala ya saukar da afra'aita da zai kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada atala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وبين شيء أفرأيت الذي كفر بآيات بك جوان دا يكافر شيء وآيوم با وقال لأوت ين ما لهم ولدا هنا تاوي للي تقل سيتي أباش سوتي هذه آية الآخرة طلع الغيبة يا إنك يو غيبني أم اتخذ عند الرحمن آدا هو يرجيجين يا سقيد الله cewa an ya mutu can Allah ya ce kalla bar wannan magana sanaktubu ma yaqul za mu rubuta maganar nan da yake wa nubtu lahu min al'azab madda za mu yi ta masa karin azaba kai abin azaba bisa azaba wa narithu ma kuma za mu gadan masa maganar da yake wa shi na farka kuma shi kai zai zo mana shi kai zai zo mana saboda haka Ubangiji yake ce yake nuna mana yadda yake karfafa a nan duniya da cewa su sun isa a lahira ma su ne Ubangiji yace kalla la yumtazanna fil hutama, in an je can za a tukuyuye shi a watsa shi. Kalmar yumtazanna yana ba wai dawo shi za a cikin girmamawa ba, a tafi da shi a cikin girmamawa, a tankada shi za a yi. Babu wato yadda yake wulakanta mutane a nan duniya, to haka shi ma can yawon yuda'una ila nari jahannama da'a, yadda Allah ya ce ran za a daka tunkuda su zuwa jahannama, tunkudawa ta gaske. Wanda shi aljaza'u min jinsil amal, ba a nan sun wulakanta mutane ba saboda suna da wadata, suna da dukiya, suna da mulki, to can za su ga wulakanci kuma za su ga sakamakon. Sannan ka duba yadda Ubangiji ta'ala ya ce hutsama mai kakkari ya gadon baya. Hutsama in ko kula ita ma alawazi ne ko ala, kamar yadda yake humaza lumaza, to haka zai shiga hutsama. Kaga azabar ta yi daidai da aikin nashi, tunda humaza ne lumaza ne, to zai shiga hutsama. Tunda yana kakkarya bakinsa, yana kakkarya idansa, yana kafice, yana zinde, to can zai gamu da mai kakkarya gadon baya, zai gamu da mai kakkarya kashi. Tunda anan yana cin naman mutane, to zai gamu da mai cin nama da fata da kashi da tsoka da ɓargo da kankakashi. To kaga wannan aljaza'u min jinsil amal, kuma kura al-hutama allati ta'limu kulli shay'in wa taftiru kulli shay'in wa ta'kulu kulli shay'in. Kaga in ka dauki laifin sa, kaga sakamakon sai kaga sun yi daidai, jaza'u rufaqa, sakamako ne daidai wa daida, babu zalunci a ciki. Cewa ma adraka bil hutama, me ya sanar da kai abinda ake kira mai karya kadan baya, mai ragargaza. Ubangiji ta'ala yana kawo irin wannan tambaya don ya zama maka babban magana ce. Sinawul lahil muqana, wutar Allah ce mai ruwa, wutar Allah an jingina ta zuwa ga Ubangiji, zuwa ga Allah, don ka san al'amarin ya fi gaban wasa. Da abinda aka sa Allah a ciki, to an gama magana. Wutar ba ta wani bace, bare ka ce da maganar ɗan kwana-kwana ko za a san yadda aka wutar. Wutar ta Allah ce muqada, wacce ake rura ta, wacce ake rura ta, me ake rura ta? Da mutane, wa quduhan nasu wal hisaba, mutane da huduwar wasu da abinda kuka bautawa. Na kuma ma ta'buduna min duni Allahi hasabu jahannama antum dawaruha, saka duk wannan sune kiraran jahannaman da za a rura ta da shi. Allati taqalu ala al-af'ida, wacce take kai furmai, take futsawa zuwa ga zukata, wato za ta cinye fata, ta cinye tsoka, ta cinye kashi, ta cinye ɓargo, har ta kai ga zuciya, ta kai ƙarshe. Kullama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liya shukura ta, duk sanda fata ta su da tsokar ta komai ya narke ya cinye, sai Allah ya musu sabuwa. Saboda la yamutu fiha wa la yahya, sai sa Allah shi a tattalu ala al-afida, kuma an ambaci zukata domin nan ne makwancin miyagun aqidu da miyagun kujince-kujince. Saboda Ubangiji ya ambaci zukata, can ne makwancin kafircin. To wutar za ta tsinkaya, za ta kai farmaki har can. Inna alaihim muqsada, kuma lalle ita wannan wutar abar kukkullewa ce gare su. To za a kukkulle ta ko'ina, babu maganar fita, babu minha bi mafradi, babu maganar a fitar da su daga cikinta. Fi amadin mumaddada, a cikin wasu ginshikai waɗanda suke miƙaƙƙu. Wato ginshiƙan ko dai abin miƙe, yadda ka san in an shigar da mutum kurkuku, za ka ga an sassaka abin nan, gashi dai yana gano na waje yana gano shi, amma ba halin fita. Ko kuwa kamar yadda wasu malamai suka ce za a shimfiɗa ginshiƙan ne, sannan a ɗora su a kan yadda ka san ana gashin kaza, gashin nama, a dora karafuna sannan a dora naman kasa wuta na babbaka to za a yi musu irin wannan babbaka ko kuma o a'mida din su wadannan hinshikan a daddaure su a jiki saboda wannan shine gayar wulakanci to kaga wannan shine sakamakon wanda dukiyarsa ta shagaltar da shi ta mantar da shi Allah ya dauki dukiyar nan tashi tana iya maka komai wanda kuma ba haka bane dukiya idan babu tsoron Allah dukiya idan ba a san addini ba dukiya idan mutum bai san tafarkin annabawa ba ne halakarwa shi innal insana la yatgha ar'ahu tadna dan adam yana dagawa yayi shishigi ya wuce iyaka dan ganin ya samu wadata Allah ta'ala ka ba mu wadata ta zuci ka ba mu wadata mai amfani ka sanya rayuwarmu ta zama kadar ku ci zuwa aljanna da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya bi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi